daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalar FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta tabke wasu mutane da ake zargi da daukan makamai don tayar da hankali a yankin kudancin jihar. Haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga kasar Jamhuriyar Kamaru. Kada amanta, za mu bude muku layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Ma'aikatar harkokin kudin Amurka ta kakabawa Iran waɗansu sababbin takunkuma biyo bayan gwajin makamai masu linzami da ta yi kwanan nan. Takunkumin ya shafi mutane 13 da kuma cibiyoyi 12 waɗansu suna ƙasashen China da daular Larabawa da kuma Lebanon. Sanarwar ta biyo bayan jan kunne da shugaba Donald Trump ya yi wa Iran bayan da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Iran ya yi watsi da gargaɗin Amurka dangane da gwajin. Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa suna wasa da wuta, ba su gode irin kirkin Obama ba, ba ni ba. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Iran shi ma ya maida martani a shafinsa na Twitter yau Juma'a, ya ce Iran ba ta damu da barazanar Amurka ba. Ya ce Iran ba ta damu da barazanar ba domin daga mutanenmu muke samun tsaronmu.
A wata fita a bainar jama'a da ba sabon ba, shugaban kasar kamar Paul Biya ya karrama manyan jami'an sojin kasar da suka rasa a hadarin jirgin helicopter a watan jiya. Ya kuma yi kira ga al'umma kasar da su daure a yakin da suke yi da mayakan Boko Haram. Babban kwamandan yaki da Boko Haram Jacob Kodji yana daga cikin jami'an hudu da suka mutu lokacin da jirgin helicopter ya fado ranar 23 ga watan Janairu. Ana kan binciken masabbabin hadarin. A wajen addu'o'in tunawa da jami'an da aka gudanar a yau Juma'a, shugaba Paul Biya ya ce an ci lagon kungiyar Boko Haram sai dai har yanzu da sauran rana aka ba. Ya ce ya kamata al'umma kasar Kamaru su hada kai su tuna da waɗanda suka rasa rayukansu ta dalilin tashin hankalin Boko Haram. Ya ce ya kamata bakin cikin rashin ya kara wa kasar karfin gwiwa ci gaba da yakar kungiyar mara adalci. Ya ce ya kamata jinin dukkan sojojin da suka mutu a bakin daga suna kare Kamaru ya tsima duk al'ummar baki ɗayansu su haɗa hannu. Ma'aikatar tsaron kasar Kamaru ta ce kimanin sojoji 200 suka rasa rayukansu a yakin.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sabuwar jakadar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe wa matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine jiya Alhamis, ta ce takunkumin da Amurka ta kakaba wa ƙasar zai ci gaba da aiki. Nikki Haley ta faɗa yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tunda aka tabbatar da ita a matsayin wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa ta wakilci Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya cewa muna son inganta dangantakarmu da Rasha, amma abin da ke faruwa a gabashin Ukraine wani abu ne da ake bukata a fita karara a yi Allah wadai da shi da matakin da Rasha ke ɗauka. Haley ta ce ba za a janye takunkumin da Amurka ta kakaba wa Rasha ba sai Rashan ta maida ikon yankin Crimea da ta mamaye ga Kiev.
Daga ƙarshe shugaban ƙasar Angola Jose Eduardo dos Santos ya faɗa a yau Juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabancin ƙasar na bana ba, abinda zai kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 38. Dos Santos ya shaida wa wani taron jam'iyya mai mulki MPLA cewa ministan tsaron ƙasar Jose Lourenco shi ne zai kasance ɗan takarar jam'iyyar na farko a zaben da za a gudanar a watan Agusta. Dos Santos ɗan shekaru 74 ya bayyana a lokutan baya cewa zai sauka daga kan karagar mulki. Ya fara shugabancin ƙasar Angola a watan Satumba shekara ta da 979 ya kasance shugaban kasar Afrika na biyu a jerin waɗanda suka fi daɗewa bisa karagar mulki bayan Teodoro Obiang na Equatorial Guinea. A ƙarƙashin shugabancin Dos Santos, Angola ta samu maƙudan kuɗaɗen shiga daga albarkatun mai, ta kuma kawo ƙarshen yakin basasa, sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin da keta haƙƙin bil'adama da kuma ƙazamin azurta kansa. Watan da ya gabata, mujallar Forbes ta ambaci 'yar shugaban ƙasar Isabel Dos Santos a matsayin wadda ta fi kowace mace arziki a nahiyar Afirka, inda ta mallaki dala miliyan 320. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu leƙa jihar Kaduna, inda rundunar 'yan sandan jihar ta bayyana wasu mutane biyar da ta kama da mugun makamai gaban manema labaru. Isa Lawa Ikira yana da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta cafke wasu mutane guda biyar da ake zargi da ɗaukan makamanta da hankali a yankin kudancin jihar Kaduna, da yake jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan bayyana waɗannan mutane biyar da aka kama da mugun makamai. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Ali Usman ya ce waɗannan masu laifuffuka mutum biyar da aka kama fa ƙari ne kan mutum 17 da rundunar 'yan sandan ƙasa ta bayyana.
A ƙoƙarin da rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna ke yi, ta samu nasarar cafke kimanin mutum biyar a sanadiyar wani aiki mai girma da aka yi, wanda shugaban 'yan sanda na ƙasa Ibrahim K. Idris ya ƙaddamar, wanda aka sanya wa suna Operation Harmony. A cikin wannan ƙoƙarin ne aka kama kimanin mutum biyar da suke yunƙurin su kai hari a ɗaya daga cikin ƙauyukan da ke wannan yanki na kudancin Kaduna. A sakamakon haka ne aka samu wata mota ƙirar Golf da kuma bindigogi ƙirar AK-47 guda biyu, da bindiga da muke kira pistol ƙirar gida, da wayoyi, da kuma layu, da kuma torchlight, da kuɗaɗe naira 86,000 aka samu a hannu waɗanda ake zarga. Da aka zarga sun haɗa da Ibrahim Aliyu, Zubairu Adadu, Ibrahim Abdulkarim, Yusuf Ahmadu Zakira Adamu da dai sauransu.
Ina alakar waɗannan mutanen da aka kama da guda 17 da muka nuna Abuja?
So waɗannan daban ne. Waɗannan an kama su ne jiya, waɗannan wanda muka yi baje kolin su a yau, wanda aka kama Abuja, in za ku iya tunawa, an zarge su suma da laifuffuka daban-daban wanda suka hada da mallakar makamai ba tare da ka'ida ba, da kuma mummunar niyya na aikata laifi musamman a yankin kudancin jihar Kaduna.
Wannan mataki ne da 'yan sanda take ɗauka game da waɗannan mutane da aka kama?
To, kamar yadda kuka sani, duk wanda aka kama da irin wannan laifin za a tabbatar an gurfanar da shi gaban kotu. Wasu ana binciken su, wasu kuma sun je gaban kuliya. Haka zalika waɗannan da muka kama su ma za a mika su zuwa kuliya domin a hukunta su, kuma ya zama darasi ga waɗanda ke da munan niyya.
Wasu daga cikin waɗannan masu laifuffuka da rundunar 'yan sandan ta bayyana ga 'yan jaridu dai sun faɗi yadda aka yi suka fada komar rundunar.
Ibrahim, abinda ya faru da ni, sani ya bani ajiya ƙarafuna biyu.
Me ƙarafuna?
Bindiga.
Amma ina aganka da su?
Waje marere.
Sau nawa kai amfani da wannan bindigar?
Tsakani har ga Allah ban taɓa ba, yalla boy.
Ya ake taganta a hannunka?
Akwai abinda ya sa. Sani ya ce ya turo mai mota, ya ce in ba mai mota ya kai mai gida. Ya bani ajiyansu.
Zuwana Zubairu Ahmadu.
Kai ne ka ɗauko bindigar kenan?
Eh.
Kai ka san shi ne kafin ku yi wannan harka?
Harkan da muka yi kenan, dan ɗauko shi daga Akwanga zuwa Anguwan Bawa.
Sau nawa kana kawo mai bindiga?
Ko sau ɗaya ban taɓa kawo mai ba. Sai dai wannan da naji kuɗi. To, bindigogin nan da na bincike sun ce wai kiwon shanu suke, an dame su da satan shanu, shi yasa za su tafi da su can gurin shanu.
Menene sunanka?
Eso Ahmadu.
A ina kake?
Akiban. Local government sanga. Ina tare da wannan. Wannan ya zo raba faɗa ne. Duka an haɗo mu, an kawo mu nan.
Kai kana da bindiga kenan?
Eh, ƙaramin nan ba.
Me kake da ita?
Wallahi na sai sun kare dukiyoyi na kawai.
Me kake nufi da kare dukiya?
In kare dukiya na kamar barayi haka.
Wannan dai shi ne kusan karo na farko da aka fara kama waɗanda ake zargi da hannu wajen tashe-tashen hankulan da ake samu a kudancin jihar Kaduna. Na farko mutum 17 da rundunar 'yan sandan tarayya ta bayyana a Abuja ran Alhamis, sai kuma waɗannan mutane 15 da suka kawo jimillar mutum 22 da ake ganin su da laifi game da tashe-tashen hankulan da ake samu a kudancin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ubangijinmu in mun yi komai yana ganin mu. a gaida na Ikra kafin bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Nigeria kasaniya uwa daya uwa daya uba daya kasaniya Nigeria uwa daya uba daya kada kai ku bar kabilanci da bambanci a junan mu mu kada kai mu daina fada na addini ko na siyasa Nigeria kasaniya uwa daya uba daya Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Mutan Nigeria don uwa Nigeria a ku ina Nigeria mu zauna lafiya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, mu bar kabilanci da bambanci Nigeria, kasa daya uwa daya uba daya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Lagos. Wane ne aka layi? Kiran na farko daga Lagos. To ina ji mun rasa na Lagos. To jama'a za a iya kiran mu domin a bayyana ra'ayi. To mun samu kira daga Yobe. Wane ne a Yobe? Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
An daure Ibrahim daga Sabon Gari na Rabi Koran Alƙalma.
To malam menene a zuciyar ka yau?
Wato ni ra'ayina dangane da maganan Baba Buhari ne. Muna magana a kayan Allah Maɗaukaki sarki ya ƙara masa lafiya da kuma ɗaukaka. Game da irin wannan domin mu tsakani da Allah wannan hali da ake ciki an sanya mu a hanya kaga har waɗansu waɗanda da suna zaune haka sun kama.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi?
Badamasi ne daga Taraba.
Malam Badamasi, to menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayin ne da yake magana ke yanzu ne.
A yau zaka iya faɗin duk abin da kake so. Yau Juma'a babu wani maudu'i ta kamar yadda muka saka. Akwai batutuwa da yawa da aka yi na satin makon da ya wuce, zaka iya zaben kowanne.
Abin da nake magana kai Allah ya mutsi.
Malam kana tare da mu? To bari mu je Jos. Akwai wane ne a Jos?
Ina magana da Malam Musa aike Kano mai itace daga Jos Angorogo.
Malam Musa, to menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayi na yau daje akan maganan Donald Trump shugaban ƙasar Amurka.
Muna sauraron ka.
Wannan matakin da ya dauka ni na goyon bayan sa 100%.
Me yasa kake goyon bayan sa? Na hana musulmi shigowa ko na me kenan? Wani mataki ma kake magana?
Na hana musulmi shigowa American din.
Menene hujjanka?
Mutum ne mai kishin ƙasar sa. Su ma su koma mu wa mu je mu hada kai mu kishin ƙasar mu mu kasan mu adalci mu yi abin da ya kamata mu yi. Kamar ni da nake nan wuri ni ban taba sha'awun a rayuwa ta da America mai yadda ni. Ni ƙasa ta na buso. Saboda haka
to madalla mun gode ƙwarai da gaske Malam Musa. Bari mu je Plato. Wane ne akan layi?
Dan baba mai nama ne daga Jinjir karamar hukumar Fasa Plato State Nigeria.
To dan baba, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina ubangiji Allah ya dawo mana da shugaban kasan mu Nigeria lafiya. Allah kuma ya kike shi, Allah ya kara masa lafiya.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske dan baba da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi?
Mile S Power.
Malam Ismaila, menene a ranka yau?
Karamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi, Najeriya.
To muna sauraron ka Malam Ismaila.
To a yau dai maudu'in da nake so in kawo ma bodin BOA in tabbatar muku da cewa yau honorable dan majalisar tarayya ma honorable Halil Dauda Jika ya zo garin mazabar sa ya an kaddafa da kwamiti daga masar.
To mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Ondo wane ne akan layi?
Ilyas Hassan daga hukumar Badugo.
Malam Ilyas, muna sauraron muna sauraron ka, menene a ranka?
Ina kira ga al'umma ka sani da ake kukan yunwa kasar nan, ko ina kira ga jama'a koma ga Allah game da abubuwan da suke faruwa kasar da mutane sun manta an ki Allah ne, ana abubuwa marasa amfani a kasa. Wannan jarabawa ce Allah ya kai ya jarabci ba mu sirri, sai da haka muke roƙo da Allah da Allah ba koma ga Allah a dina.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kano, wane ne akan layi?
Rabi Musa Bagwe ne daga jihar Kano.
To malam, menene ra'ayinka a yau?
Wato ra'ayina shine ina mamaki, wato mutane da suke ta wai magana Buhari ya mutu, Buhari bai da lafiya, in Allah ya so ya yarda Buhari zai dawo kasar nan lafiya, ya ci gaba da mulkin sa lafiya lau, kuma insha Allah mutane za su ga abun mamaki kwarai da gaske.
To ba wani abu ne, ba ganin wannan
duk waɗannan abubuwa da suke tunanin an shiga cikin su, mun yi masa fatan alheri.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe, wane ne akan layi?
Allah da mana da shi lafiya, ya ci gaba da mulkin mu lafiya.
To amin madalla, mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka. Bari mu je Yobe, wane ne akan layi?
Allah sani Bello ne da gidan jihar Yobe.
To malama sani, muna sauraron ka.
Akwai ni kwamiti da aka ce wasu banjo ya kirkiro a kan rage farashi.
Muna sauraron ka.
Hello?
Muna sauraron ka.
Na rage farashin kayan abinci.
Akwai wani kwamiti zai taimaka kwarai da gaske?
Wato wannan kwamiti da yin da an koma ga Allah, ba ya da Allah ne yake kawo.
To kana tunanin mun kwamiti din ba shi da amfani kenan kwata-kwata?
Oh, Allah ne zai yaye, amma wannan kwamitin duk zai kawo matsaloli ne da wai.
To ai, to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu je Nasarawa, wane ne akan layi a Nasarawa?
Hello, assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam, muna sauraron ka. Wane ne?
Sunana Yahuza Abdullahi Loko daga Nasarawa State, Maraba.
To malam Yahuza, muna sauraron ka. Menene za ka tattauna a yau ka?
Ra'ayina akan jama'a wanda suke magana akan janar Buhari, cewa Buhari ya mutu, Buhari ya mutu, Buhari ya mutu. To insha Allah sai mun karshen su ya zo bi iznillahi, Buhari yana kan bakai.
To ba gan. To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayina ka. Amma bari mu kalle ka Kaduna, wane ne akan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin, wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musan Garo, muna sauraron ka.
To ne maka barka da aiki. To idan abin da nake so in tabo dangane da abin da naji ana magana akan cewa wai gwamnatin wata kaman abin nan Rufati za su yi magana akan hana taba a Najeriya. To ina gaskiya ina ganin abin da nake so ba ƴan majalisa shawara. A taɓan nan fa, idan muka ɗauka majoritin mutane talakawa ne suka kawo wannan gwamnati, kuma idan aka ce za a hana wannan a taɓa tun Najeriya gaba ɗaya.
To baka ga wasu jihohi an hana kuma yana aiki? Baka ganin an hana a wasu jihohi kamar Kano an daina ba a yi?
Eh malam, abin da muke so da kika gane, Najeriya ta gafa majoriti babu aikin yi da yawa. Idan aka ce an hana wannan a taɓa, wani sai ya dawo daga koyarwa, wani bai, wani malamin a makaranta ne, wani ɗan asibiti ne, wani kuma yanzu ya ɗauki ba ce.
To madalla, mun gode Alhaji Musa. Bari mu je Nasarawa, wane ne akan layi a Nasarawa?
Sai Lambu mai Asana da Karofi a lafiya ji a Nasarawa.
To malam, muna sauraron ka.
To a gaskiya ra'ayina, ni ina ba da ra'ayina yau nan akan matsalar da muka samu a cikin yanayin rayuwar da muke ciki din nan. Muna magana ƙaranci na magana abinci, da fatan na roƙon gwamnatin Najeriya ta yi ƙoƙari don Allah da Allah wannan matsalar da muka samu nan. Allah Ubangiji ka mana wannan ƙarshe, kuma da amincin taimakonsu da ƙarfin cin gaba shi ne za mu samu wannan ƙarshe na wannan matsalar da muke fama da shi. saboda haka ina ba ainihin gwamnatin Najeriya ta ji ainihin manya-manyan 'yan kasuwa da ƙanana tabbatar da an gano ainihin wannan logan da muke ciki na wannan matsalan da muke ciki da fatan Allah Ubangiji ya ba mu.
To madalla mun gode kware da gaske. Bari mu rinta ya Ibadan, wane ne akan layi?
Kuna tare da Kamilu mai caji fara zakire a Wulliki.
To malam Kamilu, muna sauraron ka.
To mu dai abin da babban fatan mu shugaban kasan mu na can Niger Alhaji Muhammadu Kisi kokarin da yake yi, muna fatan Ubangiji Allah ya taimake shi ci gaba da yin wannan kokarin.
Wane irin kokari yake muku?
Allah fa mu saboda harkokin bana sai a hankali.
To madalla mun gode kware da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina, wane ne akan layi?
Iliyas Sama'ila ne.
To malam, muna sauraron ka.
Gaskiya na daga ina neman ku in kama ku sai yau Allah ya sa na kama ku.
To alhamdulillah, yau ka kama mu, kuma kai ne na ƙarshe a yau. Ba mu a gurguje, menene ra'ayinka?
A gurguje abin da ke ra'ayina.
Na'am.
To ina maku fata alheri da wannan shirin da kuke yi, Allah ya taimaka, sai dai fatin insha Allah zan yi kugo.
To madalla mun gode kwarai da gaske da daukan wai ka koma ka karshen daga wayoyin mu a yau. Mun gode. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ta ko'ina a cikin babban birnin ƙasar ta Kamaru, ya wunde masu sha'awan ƙwallon ƙafa suke ta murnan a kan titunan birnin kasancewar kulub ɗin ƙwallon ƙafan ƙasar ta Kamaru Indomitables Lion ta watsawa takwarata ƙungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar Ghana ci 2-0 a wasan quarter final. Na tambayi Alhaji Marko, masanin ƙwallon ƙafa ne na ƙasar ta Kamaru.
Na jin daɗi wannan dukan Ghana da muka yi, yanzu muna jira mu buga ita final gaban Misira. Asan Misira ta saba dukan mu, amma wannan karo so biyu tana daukan kofi a gaban mu, kuma so bakwai tana dauka. Amma wannan karo muna so mu je na mu cika na biyar, don mu ma mun dauka so hudu.
To ya kake ganin wannan coach na kasar Kamaru, ya burge ka ko kuwa?
Kai, coach ya burge ni. Ni tun da ma ni kojin ya burge ni. To ka san mutanen Kamaru lokacin da yazo ba abin da ba fada ba, su masu jiran football Kamaru su hango ne suka yi suka dauko shi, domin a maganar da muke nan ma duk ƴan wasa sun ki zuwa, ba da ƴan wasan ma ƙorai ya tafi ba. To a ce yau nan da ya tafi da ƴan wasan ƙorai, inda an fi hakan nan.
To ai ba ku raka su zuwa filin jirgin sama da za su tafi, domin babu dan Kamaru ko daya. To yanzu kuma gashi kuna ta murna.
To ka san daɗin bol kenan. Bol kenan, yau kaga lokacin da za su tafi ko raka su bai ba, zagi ma ka dosa musu. To yau kaga she waka ake musu, waƙoƙi ake musu.
Kasar Kamaru yanzu dai za ta fafata ne da kasar Misira domin daukan kofin nahiyar ta Afirka. Kasar Misira ta dauki kofin ne sau bakwai, kana kasar Kamaru ta dauko kofin sau hudu. Yanzu dai club din Fir'auna na kasar Misira da kuma club din Zaki na kasar Jamhuriyar Kamaru su ne wanda ake gani ko wane ne zai dauki kofin nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani harin da jiragen sama Amurka masu matuki da marasa matuki suka kai kwanan nan kan wani sansanin horas da mayaka a gundumar Idlib da ke Siriya ya yi sanadiyyar kashe mayakan kungiyar Al-Qaida fiye da 100. A cewar mai magana da yawun hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Navy Captain Jeff Davis. A wata sanarwa, Davis ya faɗi cewa tun kusan shekarar 2013 sansanin horas da mayakan Sheikh Suleiman yake aiki. Kawas da wannan sansanin ya kawo tsaiko a tsare-tsaren horaswar ƙungiyar, ya kuma karya gwiwar masu tsatsauran ra'ayin addini da ƙungiyoyin adawan Siriya kan shiga ko haɗa hannu da ƙungiyar Al-Qaida a fagen daga, a cewar Captain Davis. Tun daga ranar 1 ga watan Janairun da ya shige, hare-haren da Amurka ta kai sun kashe 'yan ta'addan Al-Qaida sama da 150, ciki har da Muhammad Habib Busadon Al-Tunis, mai kula da harkokin wajen kungiyar, wanda aka kashe ranar 17 ga watan Janairun da ya gabata. shi ya jagoranci yada tsauraran aqidin addinin Islama da kuma harkokin wajen kungiyar kuma yana da hannu a kitsa harin ta'addanci akan muradan kasashen yammacin duniya da kungiyar ta kan auna Al-Tunis ya isi Siriya a shekarar 2014 bayan da ya kwashi shekaru da yawa a kasashen Turai da Gabas ta Tsakiya inda ya kulla dangantaka da masu tsauraran aqidin addini da yawa a cewar sakataren yada labaran hukumar tsaro ta Pentagon Peter Cook Mutuwar dan ta'addan a cewar Mr. Cook za ta rage karfin shugabannin kungiyar da mayakan da suka kware wajen gudanar da ayyukansu a waje Abdul Jalil Al-Muslimi shi kuma jagora ne a fannin kitsa har-haren ta'addanci a kasashen yammacin duniya. An kashe shi ranar 12 ga watan Janairu. Muslimi dan kasar Tunisia ne wanda kungiyar Taliban ta horas a cikin karshen shekara 1990. Lokacin da ya jagoranci wata tafiya da kungiyar yan ta'addan ta yi a cewar Sakatare Cook. Shi ma Muslimi yana da daddiyar alaka da yan kungiyar Al-Qaida na waje. Zai yi wuya kungiyar ta samu wanda zai cike gurbin Muslimi a cewar Mr. Cook. Kuma Amurka za ta ci gaba da daukar matakan hana yan kungiyar samun mafaka a Siriya balle ma su samu damar kitsa kai hari kan Amurka ko kawayenta ko waɗanda suke aunawa. Waɗannan hare-haren da aka kai ba kakkautawa sun karya laggon kungiyar Al-Qaida sun kuma rage musu kuzari tare da haddasa rudani tsakanin shugabannin a cewar Captain Davis. Amurka za ta ci gaba da hurawa kungiyoyin 'yan ta'addan wuta har sai ta murkushe su a doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mai sauraro yana da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma a iya yin tsokaci da kuma karanta sharhin da muka gabatar na kwanan nan a adireshin VOA Editorials wato www.voanews.com/editorials.
To wanda kuma ya kama ga labarai amma wannan karan a takaice.
Ma'aikatar harkokin kudin Amurka ta kakaba wa Iran waɗansu sababbin takunkumi biyu bayan gwajin makami mai linzami da ta yi kwanan nan. Takunkumin ya shafi mutane 13 da kuma cibiyoyi 12 waɗansu daga cikinsu suna ƙasashen China da daular Larabawa da kuma Lebanon. Sanarwa ta biyo bayan jan kunnen da shugaba Donald Trump ya yi wa Iran bayan da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Iran ɗin ya yi watsi da gargaɗin Amurka dangane da gwajin. Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa suna wasa da wuta ba su gode irin kirkin Obama ba, ba ni ba. Sabuwar jakada Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe wa matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine ta ce takunkumin da Amurka ta kakaba wa ƙasar zai ci gaba da aiki. Nikki Haley ta faɗa yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tunda aka zaɓe ta a matsayin wadda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa ta wakilci Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya cewa muna son inganta dangantakarmu da Rasha amma abin da ke faruwa a gabashin Ukraine wani abu ne da ake bukata a fita ƙarar ra'ayi Allah wadai da shi matakin da Rasha ke ɗauka. Hali ta ce ba za a janye takunkuman da Amurka ta kakaba wa Rasha ba sai Rasha ta maida ikon yankin Crimea da ta mamaye ga Kiev.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu Amar Dangiras Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Said Hamdun wadda ta hada shirin da kuma Bada Umari har ma da injiniyar mu ta yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.